نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 24 ga watan Ramadan hijira 1444, wanda ya zo 15 ga watan 4 2023. Kafin mu shiga karatunmu, akwai sako daga majalisar da'awa da kuma kula da sababbin musulunta da gidan marayu na da'awa and relief organization, cewa akwai buƙatar jama'a su bayar da tallafi domin kula da waɗannan marayu guda 60 da suke rayuwa a cikin gidan marayu, da kuma marayu guda 750 da suke cikin gari waɗanda ake ba su tallafi amma ba a ɗaukar nauyinsu gaba ɗaya, da kuma waɗanda suka karɓi addinin musulunci mutum 70 maza, 55 mata, mata 55 maza 15, total 70 zuwa yanzu. Abin da ake bukata na tallafi ta bangaren abin da ya shafi sababbin wato gidan marayu, abin da ake kashe musu a shekara wanda ya shafi kamar masara, shinkafa, makaroni, taliya, wake, man gyaɗa, man ja, gero, kayan shayi, suga, kayan miya, itace, na kula da waɗannan wato marayu guda 60 a tsawon shekara, ana buƙatar miliyan 17 da 337,000. Sauran kayayyakin amfanin gida kuma wanda ya haɗa kiwon lafiya, tufafi, sabulun wanka, sabulun wanki, kayan tsaftace banɗaki, man goge baki da buroshi, school bus, wato kuɗin mai da gyaran mota kenan, da kula kuma da gidan gaba ɗaya, shi kuma ana kashe miliyan 5,529,900 ake bukata. Total ya zo miliyan 22,866,900. Wa zai iya ɗaukar nauyin ya biya wannan na shekara gaba ɗaya? Miliyan 20 ne kaɗai da biyu kaɗai. Miliyan 22 ne kacal, ya to fom ɗin takara ma nawa ne? Ka gani fom ɗin takara ma hada na miliyan 100. Da ma ɗaukan nauyin marayu guda 60 da abincinsu da suturarsu da maganinsu da komai, miliyan 22,866,900. Wanda Allah ya bashi iko zai iya ɗauka gaba ɗaya, ga akawun ɗinmu nan na wato gidan marayu, da kuma akawun na shi kwamitin da'awa, da kuma mutane guda 3 da su kaɗai muka yarda a tuntuɓa a kan wannan lamari. Ka a tuntuɓi kowa, ka kuma a ba kowa kuɗi, kuma ka a sa wa kowa kuɗi a akawun ɗinsa. Iya wannan akawun guda 3 kaɗai da kuma waɗannan mutane guda 3 kaɗai muka yarda a tuntuɓa a kan harkar marayu. Na farko akwai Dr. Muhammad Lawan, akwai Alhaji Mai Gari Muhammad, akwai Dr. Babai Kolo. Waɗannan mutum 3 su kaɗai ne ake iya tuntuɓa, ko ka tuntuɓi wani sai dai ya haɗa ka da su, amma kakkai dilin na ko sisi da wani in ba waɗannan mutum 3 ba. Dr. Muhammad Lawan Alhaji Abubakar mai gari Muhammad da Dr. Babai Kulo ga kuma lambar wayar su zan karanta kuma ɗan social media za su rubuta mana domin a ga yana wucewa Dr. Muhammad Lawan lambar sa ita ce 080 ku dauka ku ɗan abin nan 080 27 91 31 76 080 27 91 31 73 Sace lambar Dr. Muhammad Lawan 76 harshe 76 sai kuma lambar mai gari Alhaji mai gari Muhammad 080 34 96 69 0034 69 98 06 haka ne ko 080 34 69 98 06 ita ce lambar Alhaji mai gari Abubakar Muhammad sai kuma Dr. Lambar Dr. Babai Kulo 080 34 29 73 44 zan maimaita 080 34 29 73 44 bankunan kuma da za a amfani da su bankuna ne guda uku an ka akwai Jaiz Bank akwai First Bank akwai Taj Bank kuma za a ga Da'awa and Relief Organization shi ne zai fito a jikin kasa na Jaiz Bank na Jaiz Bank shi ne 0000 guda hudu sai kuma 405328 zan maimaita 00 guda hudu 405328 Jaiz Bank sai First Bank 2024 20 24 17 94 41 2024 17 94 41 shi da First Bank sai Taj Bank 00 guda uku 380 380 85 87 zan maimaita 000 guda uku 380 587 wannan su ne bankuna guda uku alƙarshin Da'awa and Relief Organization da kuma mutum uku kacal da suke da mas'uliya akan wannan amana da muka danka musu na kula da wannan gida na marayu wanda akwai mutane waɗanda ake kula da su ɗaukar nauyin su 100% su 60 a cikin wannan gida suke rayuwa sun tsawon waɗannan shekaru sama da 10 ko sun fi shekara 10 yi an yaya wasu sun tafi jami'a ma kwanan nan ma akwai za mu godiya ga Alhaji Musa Majiya mai Khadija University wanda ya ba mu wato yake kiransa gurbi na ɗalibai mata guda biyu domin su karatu a universitin sa kyauta haka wannan jami'a ta Khadija University da ke Jigawa muna addu'an Allah ya ɗaukaka ta yadda ya saka marayunmu guda biyu a cikin wannan jami'a ta su yi karatu kyauta Allah ta'ala ya bunƙasa wannan jami'a ya kuma ɗaukaka ta ya sa mata albarka ya ci gaba da tallafawa mutane ba mu kaɗai ba ya ba ƙungiyoyi da dama amma muna godiya a madadinmu da kuma madadinsu baki ɗaya sannan akwai marayu na cikin gari kuma ana ba su tallafi gwargwadon abin da aka samu wannan abu ban an samu ne a yi su na cikin gari sai an samu ake yi in ba samu ba sai a ba su hakuri amma su wannan na cikin gidan dole ne mu saboda baya da za su ba sallama su zamu ba suna hannunmu ne kamar yadda iyalanmu suke hannunmu akwai tallafin abinci akwai tallafin ilimi akwai tallafin kiwon lafiya akwai tallafin kayan sallah inda son so ne marayun nan 700 da 50 inda son samu ne kowa a bashi tallafin 20,000 a shekara tallafin abinci a bashi 20,000 ya je ya san yadda zai yi nawa kenan duk wata bai ma kai 2,200 ba duk wata kenan sannan tallafin ilimi aƙalla a bashi 1,500 a shekara ko tallafin kiwon lafiya 5,000 aka tana da mu kowane maraya daya a shekara tallafin kayan sallah kuma a bashi a masa da 5,000 shi ma so daya a shekara in aka tattara waɗannan marayu guda 750 ta bangaren tallafin abinci suna buƙatar miliyan 15 ta bangaren tallafin ilimi suna buƙatar miliyan 11,250 ta bangaren tallafin kiwon lafiya suna buƙatar miliyan 3,750 ta bangaren tallafin kayan sallah suna buƙatar miliyan 3,750 in an tattara gaba daya waɗannan marayu guda 750 duk muna da sunayensu da form ɗinsu da register su da gidajensu da komai suna buƙatar tallafi a shekara miliyan 33,750 kacal ina sa kacal ne saboda wasu a wurinsu kacal ɗin ne a wajen bikin aure ma kawai sai a kashe waɗannan ko a liƙe su ma a liƙa su in a dala ne ma nawa ne saboda haka su kuma wannan ɓangaren marayu kenan na cikin gida da na cikin gari marayu fa suna da yawa waɗanda muka iya muka waɗanda za mu iya muka ɗiba a cikin wannan sai ɓangaren waɗanda suka karɓa addinin musulunci kun san wani zai karɓa addinin musulunci daga nan a koya masa ya tashi ya tafi wani kuma ya karɓa addinin musulunci korarsa 'yan uwansa suke da danginsa su ƙwace gidansa su ƙwace sana'arsa su ƙwace komai su tsiyata su tsiraita su koro mana shi to musamman mace ba ma barin ta tafi ko ina fa in alimtu muhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna illu lahum wa lahum yahilluna lakunna Allah ta'ala ya ce idan mace ta zo ta musulunta kuka tabbatar mu'mina ce to kada ku maida ita zuwa ga kafirai ba sa halatta a gare su ba ba sa halatta a gare su wa atuhum ma anfaqu in ma sun ce sun kashe musu kudi Allah ya ce ku musulmi ku tara ku biya idan wani ta zo ta musulunta aka ce sai an biya akwai kudin da ake binta to sai mu biya domin mu ci gaba da kula da ita kuma kun shina a nan masallacin an sha daura ma irin waɗannan aure a ba su ilimi wasu ma har sun kai matsayin master a hannunmu wasu na digiri wata ma tana master ko wata tana master wasu na digiri matakin digiri wasu NCE wasu diploma duk kuma irin waɗanda suka zo suka musulunta nan ne nauyinsu ya dawo kanmu al'ummar musulmi gaba ɗaya to abinda waɗannan sababbin musulmi guda 70 mata sun fi yawa su ne 55 maza 15 suna buƙatar abinci a shekara kowa muna ƙaddara mu kashe masa 25,000 sau 70 ya zama miliyan 1,750 ta ɓangaren kuma ilimi muna iya kashe musu 15,500 kowane mutum ɗaya 15,000 sau 70 sai kama miliyan 1,050 sai ɓangaren kiwon lafiya wanda muke ganin mu kashe musu 12,000 kowane mutum ɗaya sau 70 ya kama 840 sai ɓangaren sutura wanda muke ga a shekara a kashe musu 15,500 sau 70 ya kama miliyan 1,050 sai sauran buƙatu ne da kullum omo sabulu man shafawa da sauransu tunda mata ne da abubuwan da suke buƙata na tsafta da kwalliya da sauransu to akwai ana buƙata a kashe 800,400 sau 70 ya kama 580,000 tafiye-tafiye domin zirga-zirga wani sai ka iya musulunta yana wata jiha sai an yi ta zirga-zirga a je a zauna da iyayensa a zo a zauna da ita wani ma sai an ɗauki lauya ya shiga an ta tattauna wani ma sai an je kotu wani ma sai an yi shari'a to ƙashin wannan zirga-zirga a shekara ana da za a iya kashe 220,000 wanda ya haɗa da kuɗin mai da makarantarsu 420,000 sai ɓangaren aurarwa wanda muke tunanin matan a waɗanda za a aurar da guda 15 ko akwai guda 15 da sun samu miji ɗazu ma wata ta turo a taron da muka yi na 'yan hizba cewa ita za ta musulunta amma da sharaɗi sai ɗan hizba zai aure ta wani zagaya na kalli 'yan hizba na ce yaya 'yan hizba ko ni in zaɓo na ce to yadda kika sa sharaɗi ba za ki musulunta ba sai ɗan hizba zai aure ki mu ma muna da sharaɗin da za mu sa miki domin mu tabbatar da gaske kike yi kuma za mu zaɓo miki ɗan hizba da muka tabbatar shi ma da gaske yake yi domin zai zama wakilinmu ne a tare da ke sai kuma wakiliyanmu ce a tare da shi ka samu matsala da aka nace ɗan hizba yanzu su rubuto me rubuto application ko to da aka ita kuma an ta musulunta sai an koya mata addini mun tabbatar ta nutsu ta karantu ta kafa a musulunci imani ya zauna fa in alimtumuhunna mu'minatin in yaso sai muka ɗan hizba da ya dace sai a bata insha Allah an na kawo musu kissar nana ummu salama nana ummu salama lokacin da abu talha a ummu sulaimi kai ummu sulaimi mafiyan anas lokacin da abu talha yazo yace yana son zai aure ta bayan da so mijinta malik anas bin malik to malik din mahaifinsa sai rike masa to ka gani musulma ce kai kuma gashi ba musulmi bane amma in ka yadda ka musulunta to na yadda musuluncin ka ya zama shine sadakin auren ka je ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bayyana musuluncinka da aka yi tafi a cikin akamul janaiz ya kawo ya taho fuskarsa tana annuri tana sheki sabai suka ce wannan mutumin da ganin alama zuwa yayin musulunta don kowa ya san shi a gari mutumin arziki ne amma lokacin bai karbi musulunci ba da yazo sai ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam daga wajen ummu sulaimin yake kuma sun tattauna ta yadda za ta aure shi amma in ya musulunta kuma ta ce musuluntarsa shine sadakin auren ma Allahu akbar kun ji wani aure mai albarka kai kalmar shahada a baka aure mallan kalmar shahada ba karamin tsada gare ta ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan zaka faɗa kawai shikenan ba kayan laje ba kayan mun gani muna so ba komai sai kenan ka samu amarya annabi alaihi salatu wassalam ya tambaye ta haka kuka yi da shi take haka muka yi sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce to bismillah sai ka kalmar shahada ya musulunta aka daura musu aure tafi da amaryarsa gida sabai suka ce wannan auren yana cikin auren da nake kirgawa mai albarka aure mai albarka kan auren da aka yi shi da kalmar shahada domin a son mu dau mu aurar da baya 15 za a aurar da waɗannan guda 15 ko wace a matsakaicin farashi muna so a kashe mata 300 yayi yawa yayi kadan 300 auren 300 to ayo na talaka ne in za ku cika sai ku cika amma mun yi proposal mu mu kashe wa kowace a matsayin dai tallafi mu kashe mata 300 inda zai yi wani ya ce akara makalla na daga farashin ko ce a kashe mata miliyan 1 sai mu ce alhamdulillah kawo miliyan 15 a sa rana aure a zo da su a auren da su a nan masallaci to amma yanzu a matsayin mu da ba mu da shi roƙo muke yi al'umma musulmi su taru su yi mun sa a matsayin 300 amma in akwai wanda zai iya biyan fiye da haka ya ƙara to mu za mu yi marhaban da haka domin 300 gaskiya ba isa za ta yi ba to amma wai da gado har da gado a ciki da katifa waye wannan lissafin saboda gado ma kwaya ɗaya na su akwai na kusan 200 ma shi ne matsakaici to katifarsa ma ta kai 60,000 ba kayan kicin ba kujeru kar makalla wannan lissafi a ƙara duba shi ko tsohon lissafi kuka ɗauko in an samu kuɗin sai a ƙara yanzu dai proposal ɗin da aka yi kowace za a kashe mata 300,000 sau 15 shi ya ba da miliyan 4,500 total ka ware mana matsalar duka waɗannan sababbin musuluntan ta ɓangaren iliminsu da abincinsu da kiwon lafiya da sutura sauran buƙatu da tafiye-tafiye har auren miliyan 10 kacal da 198 wajen wani kacal ne wannan kawai cek zai ba ya ce a tura masa akawun ya tura kuma a zo a ɗaura auren a nan kowa ya gani gasu nan saboda haka muna godiya da al'ummar musulmi da suke ta ba da tallafi kullum ana saka wani abu mai 1,000 mai 5,000 mai 10,000 mai 100,000 mai miliyan 1 mai miliyan 2 mutane suna ba da tallafi daidai gwargwado ana musu godiya a ci gaba da tallafawa waɗanda wannan karatu zai je musu ko ina a shirye muke ko ina kake mu zo mu same ka ta hanyar waɗannan wakilan namu guda 3 da na karanto muku sunayensu da kuma account number da muka karanta da muka rubuta kana iya kiransu a kodayaushe lambobinsu abokai suke za su kira Allah ta'ala ba mu ikon tallafawa. Allah ya daukaka musulunci da musulmi, Allah ya kaskanta kafirci da kafirai, Allah ya kawo mana zaman lafiya da alkhairi, Allah ya sa mu kyakkyawan rayuwa, mu kyakkyawan karshe, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Muna nan dai a cikin wato aya ta 231 zuwa 232. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ya bayyana mana hukuncin kome bayan an yi saki daya ko saki na biyu, a inda mutum aka bashi dama su daidaita su shirya. Idan an fahimci komawar ta fi alheri, to sai a shirya a koma. Idan kuma an ga komawar ko ci gaba da auren ko komen ba alheri, sai a kyale ta ta karasa iddarta, sai gaba Allah ya hada ta da abin da ya fi alheri shi ma haka. Wai za talaqatumun nisaa, idan kuka saki mata. Alkhitabu huna li ammatin nas, wannan umarni ya shafi kowa da kowa musulmi, ko a ina kake a duniya Allah yana baka wannan umarnin, ko yana baka wannan ka'ida ko wannan doka. Wai za talaqatumun nisaa, idan kuka saki mata. Fabalagana ajalahunna, suka kai karshen wato iddarsu, ma'ana suka kusa da karshen idda. An fassara balagana anan da ma'anan kusa da gamawa, domin an riga an gama, ai ba magana kome kuma. Wasu kuma suka fassara in sun gama jinin al'ada na uku kafin su tsarki, don a zahiri sun gama al'ada uku, amma damar ta kafin ta wanka ne. Ga waɗanda suka ɗauka yin haiza uku shine a tsarki uku ne, wato sai an yi haiza uku sannan an yi tsarki sannan aka fita daga wato idda. To Allah ta'ala ce fa amsikuhunna bi ma'rufin, ku rike su, ma'ana ku maida su bi ma'rufin, da wato kula da sanannan abu a shari'a, wato za ku zauna da su lafiya, ba cuta ba cutarwa. Aw sarrihuhunna bi ma'rufin, ko kuma ku sake su ku bar su, wato su karasa iddarsu shi ma bi ma'rufin, tare da kula da wato abin da yake sananne a shari'a, ba cuta ba cutarwa. Waɗannan damammaki ne guda biyu Allah ta'ala ya bawa wanda rayuwa aure ta kai ga an kasa daidaitawa, ma aka yi saki, kuma amfanin saki da hikimarsa domin kowa ya samu kwanciyar hankali ne, kowa ya fita daga takura. To idan sai aka ga cewa kuma ai bayan an yi sakin wannan dama da Allah ya bayar na sai ta yi jini daya na al'ada, sai ta yi al'ada na biyu, sai kuma ta ga al'ada na uku, in ta ga al'ada na uku shikenan ta gama idda, ko sai ta gama al'ada na uku ta yi tsarki ta yi wanka sannan ta gama idda. To a wannan fatarar da wannan zamanin Allah ya ba mutum dama su shirya da matarsa, shi yasa ba a so ta fita daga gidan, ake son ta zauna, domin shi saki da kuke ganin sa nan malamai sun ce akwai at-talaqul mu'allaq. Me at-talaqul mu'allaq? Saki ratayayye, sai ya ce wa matarsa in kin fita, in kin fita a bakacin aurenki, wato ya jingina aiki zuwa gare ka, ko ya jingina aiki zuwa gare shi ko ya jingina aiki zuwa ga wani shi ake kira al-talaqu al-mu'allaq in nayi kaza kin saku ko in kin yi kaza kin saku ko in wani yayi kaza kin saku ma'ana ya allakanta sakin akan faruwar wani aiki daga gare shi ko daga gare ta ko daga wani wannan shi ake kira al-talaqu al-mu'allaq ala shartin sai kuma al-talaqu al-munajjal ba wani sharadi kawai mutum ya ce wa matar sake na gaji haka na sake ki wani shaki kira at-talaq al-munajjal babu wani sharadi ba wata doka ba wani kaza na uku at-talaq al-mudaf ila al-mustaqbal at-talaq al-mudaf ila al-mustaqbal mutum ya ce gobe ko karshen watan ramadana zai saki matarsa ko nan da shekara daya ko nan da wata uku ma'ana ya sa lokaci mai zuwa in lokacin ya zo shikenan ya saki matarsa wannan shi ake kira at-talaq al-mudaf ila al-mustaqbal ka jingina saki zuwa ga wani lokaci mai zuwa a nan gaba ko ka jingina saki bisa faruwar wani abu in kai kaza ko in kai kaza ko in wani yayi kaza a bakacin aurenta shi ake kira wato al-mu'allaq ala sharti sai munajjal to sanan saki akwai sarihi akwai kinai akwai wanda zai fito karara yace wa matarsa ya sake ta ko ya rabu da ita ko ya sauwake mata bayan wannan lafazin guda uku wanne ne bahaushe yake amfani da shi zai saki matarsa yace ya sake ta ya sauwake mata ya now ya to ya sallame ta saki ne kalman ya sallame ta sallama ba ta daukan wata ma'ana sai saki amma ya sauwake mata ya sake ta ya rabu da ita wannan yana daukan ma'anan saki ne karara amma yace tafi gidanku to wannan zai iya daukan ma'ana biyu da haka ba za a ce saki bane sai an tambaye shi tafi gidanku ai miki fada ko tafi gidanku ki gyara halinki ko tafi gidanku sai na zo ko tafi gidanku sai na huce ko tafi gidanku sai kin huce ko tafi gidanku sai albashin ya samu na wata kaga zai dauki ma'ana da yawa da haka wanda ya faɗi wannan sai a ce to me kake ni il hadibi ahliki to wannan yana daukan ma'anoni da yawa sai ya ce saki yake ni sana akwai kuma raj'i akwai ba'i akwai sakin da kake da dama kome akwai sakin da kuma babu dama kome ita ma bai nuna akwai sugura akwai kubra sana akwai sunni akwai bid'i akwai sakin sunna akwai sakin bid'a na muku bayanin su kusan kashi 10 akwai kuma at-talaqur raj'i shine ma yajuzu ma'hul az-zawji raddu zawjatihi fi iddatiha min ghayri isti'nafi aqdin jadidin malamai suka ce abinda ake kira saki raj'i ma'ana sakin da kake da iko ba tare da an sake sabon daurin aure ba matar ka bata gama idda ba kace ka mai da ita to wannan shi ake kira saki raj'i ba tare da an sake sabon daurin aure ba akwai shi alqur'ani akwai as-sunna akwai ijma'in malamai alqur'ani wannan aya wa bu'ulatuhunna ahabbu bi raddihinna fi zalika madan su suka fi cancanta su mai da su in aradu islaha da kuma nan fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'rufin as-sunna kuma murhu fal yuraji'a lokacin da abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda da babansa sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda Abdullahi dan Umar yayo aure sai zama kuma sayyidina Umar bai gamsu da matar da ɗansa Abdullahi dan Umar ya auro ba sai ya ce masa ya sake ta kuma Abdullahi dan Umar ya ki sake ta da farko saboda haka sai ya zo ya tambayi Annabi alaihi salatu wassalam cewa mahaifina Umar ya ce in saki matata sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce je ka sake ta Abdullahi dan Umar yazo ya sake ka tana al'ada sai kuma sayyidina Umar din ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba a yin saki a cikin al'ada sai zo ya tambaye Annabi alaihi salatu wasallam cewa ya sake ta tana cikin al'ada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake murhu fal yuraji'a ka je ka umarce shi ya mai da ita har sai ta gama wannan jinin da aka sake ta tana yi ta yi tsarki ta kuma yin wani ta yi tsarki to daga nan ne in an daidaita shi kenan ba daidaita ba sai a rabu sannan wacce za a saka sai an duba sharadi guda shida wajen komi in sharadin nan wasu sharadin na korewa ne wasu na tabbatarwa ne amma sai waɗannan abun guda shi da sun faru sannan ne ake da ikon yin komai na daya an ta kunar raja'atu ba'da talaqir raja'i ya zama sakin wanda ake iya yin komai ne idan ba saki bane wanda ake yin komai to ko ka ce ka mai da ita ba ta koma ba sannan an ta hasular raja'atu ba'da dukhuli bi zawjatil mutallaqa matar da kake ikon ka mai da ita sai wacce ka aure ta kuka tare amma in ka aure ta buku tare ba ka sake ta to ba magana komai idza talaqtumul mu'minat idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunha famat'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila idan ka daura maka aure da amarya ko budurwa ce ko bazawara sai zama bata tare ba ka sake ta to wannan sakin da kai mata bata tare ba ba za ka ce ka mai da ita ba domin dama sakin har ga an gama shi nan take ma tana iya aure tunda babu inda a cikin wannan wato sakin sannan sharadi na uku ya zama an takuna raja'a asna'a fatratil idda ya zama koman an yi shi ne a tsakanin lokacin da shari'a ta amince shi ne daga saki na daya dama an ce sakin sunna ka sake ta tana cikin tsarkin da ba a yi mu'amala aure da ita ba shi ne sakin sunna ko tana da ciki shi sakin mai ciki hatsarinsa saki yayi ka saki mai ciki yayi amma nauyin da zai biyo kanka ya fi 20 bisa wanda ya zo ya saki mata sun ce tana da ciki ya ce yana lissafa masa ya ce a kara a fasa gara makalla wani abubuwan da ka lissafa na ce to ka ga dai yanzu tunda tana da ciki kai za ka ci gaba in kuna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta ya za'ana hamlahunna kai za ka ci gaba da daukan ci da sha da sutura da magani har sai ta haihu don kuma ta haihu sai a dawo kuma cinikin shayarwa wa in arda'na kun fa'atuhunna ujurahunna Allah yake to in ta gama idda ta haihu ta gama idda yanzu ba ruwanka da ita ba matarka bace amma ga jaririnka sai a zo a yi ciniki a nawa zan shayar maka da shi ta zo matarka sai ba magana ciniki kawai zai ci kan nono amma tunda ka sake ta ta gama idda sai ta ce nawa za ka biya ni malamai suka ce a duba kan yaron a duba bakinsa idan mai tsukakken baki ne ya fi tsotso da yawa yau da aka sai ke maka kudi cewa to kullum 5,000 to shan nono abu ne mai sauki aka rama kallon walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlayni kamilaini liman to da aka 5,000 sau kwana 365 hawlayni kamilaini amma liman arada an yutimma radha'a wa fisaluhu fi amain 5,000 kullum na'am a za ta iya marage an ciniki za a yi bayan ta asartu fasatur zu'u lahu ukhra Allah kin ba daidaita ba ko kai ka kasa biya ko ita ta ki yarda Allah ce a nemi wata ta tayar da shi da ce to baiwa Allah yanzu ke kin zai baki tayar ba eh kai ko ba za ka biya abin da suke ba eh to shikenan yanzu a nemo wata mata da take za ta iya shayarwa ko sana'a shayarwa take yi a biya ta ta shayar da yaro ku ga duk matsalar sai da Allah ya warware ta alqur'ani ya san za a samu rigimar ka saki mata ta fushi ta wurgo ma jaririn ka cikin gwa abinka ya kaka shayar kai a baki ya kudi ta ce kai da ka sake ni na gama idan na ruwa na da kai gwa jaririn ka to yanzu an baka jariri ya zaka yi shi ki zo mana zo mu dai ta to mai dai ta saki sabon daura aure tunda na gama idan ka mai dai in kana so in shayar da ki in kana so sai ka mai da ita in kuma abu ya riga ya kare cikon na uku ne ka ga ba magana mai da ita yanzu sai magana shayarwa kuma ko te maka sauki ko kai mata sauki a dai samu a daidaita don kada yaron la tubar walidatu bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi Allah ya ce ka a cuci uba ta hanyar ɗansa ka a cuci ɗa uwa ta hanyar ɗanta a daidaita kowa ɗansa ne kai ma haifi ne ita mahaifiya kuma ɗannan naku ne ku biyu kai mai ɗaukar nauyi ta zai shayarwa to sai a daidaita don kada wani ya cutu to sannan na hudu an la takuna alfurqatu qabla raj'ati an fasi aqdin nikah wato kada ya kasance rabuwar kuma an yi ta ne ta hanyar bata auren yanzu kamar auren da muka yi bayani jiya bai fata wannan daga Sokoto kunga wannan auren ai bata shi zai to wannan bata wanda za a ba zai sa wannan mijin sabo da ya aure ta tana mata aure tunda wancan mijin nata ya riga ya maida ita kafin ta gama idda to wannan mijin ba zai maida ita ba wannan sakin da aka yi shi na ruguje shi ne fasku ne to kada ya zama irin wannan sakin ne ko kuma irin sakin da wannan yazo ya samu annabi alaihi salatu wassalam yace ya rasulullahi ina da mata wata mata ta shigo ta gan mu tare take ta shayar da mu muna yara wai ta raya annabi alaihi salatu wassalam ta kaifa wa kadila yace je ka ka rabu da ita tunda dai ta ce ta sha da ku kuna yara ka rabu da ita to wannan rabuwa ba za a ce ayi kome ba tunda dama da an san hakan ma ba za a yi auren ba ko mutum ya auri wata da suka sha nono ko wata ta zama ta haramta a gare shi ya aure ta za ka gano auren aka fata shi to wannan ba magana kome a cikin sa sannan kada ya kasance bi'wadin kalkul'i ya zama kul'i ne shi dama kul'i ai matar ce ta yi don ta kuɓuta ya kuma za a maida ita ba magana maida ita in ba daidaita aka yi a sake sabon ɗaurin aure ba amma ba za ka yi kome a cikin auren da matar ce ta nemi a biya ta kuɗi ai kul'i ba in aka yi kul'i shi kenan wato ba ka da ikon ka maida ita sai in kun daidaita sai a zo a sake sabon ɗaurin aure wannan shi ne abin da malamai suka faɗa sannan kuma ya zama ita komen ya zama munajjaza ce ba za ka ce in kaza ya faru zan maida ke ba sai dai ka maida ita yanzu ko nan da lokaci kaza zan maida ke ka maida ita yanzu kawai munajjaza ce ka yi yanzu kawai ba za ka raba ta zuwa ga wani abu a gaba ba ba kuma za ka yi abin nan ba sannan raja'a din nan maida mace tana cikin idda haƙƙi ne namiji ba ya da iko ya rushe shi kawo misali ya ce matar ta ce to za ka sake ni amma ba ka da iko kuma ka maida ni an kwace ikon koma da wannan ba zai yi ba ko ta ce to shikenan in ka sake ni to sharaɗin in shayar maka da yaro sai in ba ka da ikon komi wato za ka kwace ikon komi ko shi ya wurgar da ikon komi wannan haƙƙin Allah ne ya ba shi ya ce wa bu'unatuhunna ahaqqu bi raddihinna to da ka ba da za a kafin wannan haƙƙin daga kan miji shi yake da ikon ya maida ita ko kuma yace na sake ki ba magana komi to yana daga baya na iya zuwa yayi komin ko da yaran sai ba zai ba sai ya kafara haka nan kuma kome yake iya zama wajibi mutumin da ya saki matarsa tana jinin al'ada in saki na ɗaya ko na biyu ne maza ka umarce shi maza zai maida ita ya maza ya maida ita wannan wajibi ne ya maida matar da ya saki tana cikin wato jinin al'ada ko jinin biki ko bayan tsarki an yi mu'amala aure da ita da makamantansu sannan kuma raja'a ba ta buƙatar sabon sadaki wato maida mata ba sai an ce kawo sadaki ba ba kuma sai waliyinta ya yi izini ba ba kuma sai matar ta yarda ba ko ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba ba kuma sai an yi siga ba daka wannan raja'a kawai haƙƙi ne a ce kawai an maida mace shi kenan ta koma in ba ta so sai kuma a shiga babin kul'i to idan mace tana yin idda a nan ne ake samun matsala in tana idda sai ka ga an kore ta daga gidan kafin ma ta gama idda ta kwashe kayanta idan za ko ne ya sake matarsa sai ce ki yi zaman ki a gidan abinci da abin sha da sutura da magani har da ma kudin mai da zaki dinga ta da inji don ki sha fanka duk zan dinga biya har ki gama idda ki sai iyanta suka ce ke da ya sake ki dan baki da zuciya ci gaba da zama a gidansa kwato kayan ki dawo gidan to wannan Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana wannan abin da mutane suke yi ko iyaye ko miji ko ita matar ta yi fushi ta kwashe kayanta bata gama idda ba ko ko miji ya kore ta bata gama idda ba ko iyayenta su je su dauko ta a gidan bata gama idda ba to wannan ya saba wa doka Allah ce ka tafi da su daga gidan ka kuma la'alla Allah yu'jisu ba'da zalika amra zamanta a kusa in akwai gyara sai ka ga nan da nan an shirya an daidaita da haka baya halatta ta fita daga gidan ko a fitar da ita sannan lokacin da take idda ciyar da ita yana kanka har sai ta gama idda komai tsawon iddar kai zaka ci gaba da ciyar da ita har sai ta gama inda saki na ɗaya ne da na biyu sannan mutum ya saki matarsa yace zai maida ita to ya sanar da ita ya maida ita kamar bai tambayar mu na jiya na Sokoto kun ga ya ce ya gaya mata ya gaya ma waliyanta babarta ma an gaya mata amma take ita bata yadda da wannan koman ba a hakan ne ta karasa iddarta wanda Kirisma ta aure ce ba kuma yadda zaki ta karasa idda a lokacin da mijinta yace a mai da ita yasa muka ce matan mijin farko ce to dole ka sanar da mace amma da mutum zai yi shiru ka bari a zuciyarka na mai da ke amma a cikin zuciyata baka ga kowa ba ita kai iddarta sai al'ada ta daya biyu mai al'ada ce ta gama sai da tai aure sai ko mutun ya zo ya ce wallahi mata ta ce to ina hujja ai na mai da ita wa ka gayawa ban gayawa kowa ba innamal a'malu binniyat a zuciyata aka ce to zaka aure ta a zuciyarka ka aure ta ba zuwa kai kace ka ba auren a zuciyarka ne ba zuwa kai ka fada ba to in ka sake ta a zuciyarka ka sake ta a'a to in zaka yi komai ma ba a zuciyarka zaka yi ba fada mata zaka yadda ka gaya mata ka sake ta haka zaka gaya mata ka mai da ita amma da mutum zai mata test ya mata test ya mai da ita kamar da ya mata test ya sake ta sai kiki karanta test din ko ta duba ko bata buɗe wayar ta ba ko wayar ta lalace test din amma yana ci sai da ta gama yazo ce ke ai na miki test sai ai ban gani ba a sai a duba date na test din lokacin da ya shigo idan ya shigo date din ya nuna kafin ta gama al'adar ta ne in mai al'ada ce ko mai haihuwa ko mai watanni to sai a duba sai a mayar mata da matarsa bai son wannan wannan iyaye za su yi alkali zai yi masu sulhu za su iya shiga su gyara wannan shin matar da mutum ya saka zai za ta iya yin kwalliya mutum ne ya saki matarsa an ce ta zauna a gidan shi ma kuma yana gidan tun da yanzu sun daina haɗa ɗaki kuma ta daina masa girki to ya za ka sake ta ta yi ma girki sai dan ita ta yi ta kyautatawa amma yanzu babu girkin wajibi a kan sai zama za ta iya yin kwalliya in ka zo za ka wuce kuikuros a haka dai har ka huce za ta iya ko ba za ta iya ba sannan kuma kai mai halatta ka kalla a jikinta shin za ka iya shiga ɗakin da take tunda yanzu wannan sakin da ka yi mata wani ɗan ƙaramin rabuwa ce ko ba ƙarasa ba ne an baka dama ne ku shirya to za ka iya shiga ɗakinta malamai suka ce anya kuwa ka a baka ka shiga ɗakin nan in dai ba da niyyar kome ba to ta yaya za ka yi koman suka ce za ta iya masa kwalliya amma wato kada ya wuce a inda niyyar kome ne zai iya ganin kwalliyar kuma zai iya shiga ɗakin amma sai in ya niyyar komawa shi yasa mazhaban malikiya su suna ga in ka saki mace duk wani dokokin ajnabiya kusan rabi ya hau kanka za ka so a gurinsu wannan kwalliyar ma ba za ce maka kwalliyar da za ka shiga ɗakinta ba sai dai ku dinga cross a tsakar gida shin mutumin da ya saki mace tana tsakar ida zai iya ƙara sakinta tana cikin ita kuma ya sake ta ɗaya to kafin ya ce ya mai da ita zai iya ƙara mata ɗaya su malikiya sun ce ƙwarai akwai wanda na sani ya fushi ya saki matarsa sake ɗaya ta ce to ina da haƙƙin zauna a gidan kai ce to na ƙara ɗaya ta ce haba haba ya ce na ƙara ɗayan ma wai shi gidan ne ba ya son ta koma za ka a cikin iddar ya maida ya yi biyu to wannan a mazhaban malikiya wannan sakin ya yi matarka da take yin idda za ka iya mata kulɗi za ku iya li'ani za ka iya sake maimaita mata wani sakin akan wani saki za ka iya mata zihari sun ce za ka iya ila'i duk a kanta zaka suka ce matarka ce don haka shine abin da jamburu suka faɗa amma shekul islam shi yana ganin cewa gaskiya wannan sakin bai kamata a ce saki sai bayan kome ya kamata a kuma yin sa in mutum ya saki matarsa kai ya mai da ita kai ya ƙara sakinta sai bayan ya dawo da ita sannan ne take mahallin yin saki na biyu su kuma sun duba a ai matarka ce tunda zaka iya mai da ita babu sabon aure sabon daurin aure kenan kai mata saki ya faru wannan sabani na malamai amma dai mu muna kan abinda mazhaban malikiya ta faɗa domin shi ake amfani da shi a kotu idan rigima ta rikice to sannan kuma za ta iya cin gadon sa zai iya mata wani sakin zai iya zihari zai iya li'ani zai iya ila'i zai iya gadon za ta iya cin gadon sa mutuka tana cikin wannan idda ta talaqu raji'i sannan koman nan ya ake koman ko sun ce bil qauli kace na mai da ci a gona kararrake na mai da ci na mai da ci na dawo da ci sai ne wa taɓa yin komiya nan mijiya ya faɗa na mai da ci na dawo da ci mun daidaita mun shirya ba komai komai ya wuce kuma za ka iya yi bil fi'il yanzu wani da ya saki matar dama ɗakin su ɗaya sai kai sai ta kai abin da su ci kwalliyarta ta yi girkin ta ta zuba kayan kamshi a abin din nan ta yi turaren ɗaki ta yi turaren jiki ta yi komai yana fushi sai ta zo ta hau kankan ta kwanta shi kuma sai ya kwanta a ƙasa ko da yana cikin fushi malam kanshi yana ta dukan mutumin sa kowa yana da zai ta ji ta a baya kwanci yake me ya faru yake murginowa ne to kai dan Allah ka taba jin murginowa daga ƙasa zuwa sama amma sai a murgino daga sama ne a faɗo ƙasa amma shi da yake da so a daidaita sai murgina daga ƙasa ya koma sama to kaga wannan ya nuna ya nema a daidaita kenan ya dawo amma ba ƙarara ya faɗa ba da haka akwai kinaya wannan kinaya ce ta ya dawo tunda ya murgino sama kaga an daidaita kenan to sannan zai iya zama bil fi'il kuma kamar jima'i da magabatansa sannan wasu malamai suna ga sai mutum ya sa shaida idan mutum ya saki mace ya kafa shaida wa ashhidu zawai adilin minkum sai wani da ya saki matarsa ya zo ya ce ya saki matarsa bai sa shaida ba ya maida ta bai sa shaida bai ce ko ka sake ta ba akan sunna ba ka maida ta ba akan sunna ba je kika sa shaida yanzu abin amfanin shaidar shi ne ta yawa ɗaya ya mutu ko kuma ta gama iddar kai musuncewa ba ka maida ita ba amfanin shaidar su za su zo gaban kotu ko gaban kwamitin sulhu su ce lalle ya gaya mana gade shi yasa amfanin date din koman da date din ɗaurin aure suke da muhimmanci mu masu yin sulhu aure mafi yawa date din ɗaurin aure yana taimaka mana an samu matsala ciki wani cikin sai ga kafin wata biyar har an haihu sai a zo a ce to ya za a yi da sai mu ce a kawo mana invitation na ɗaurin aure da date din da aka ɗaura wannan yana taimaka mana wajen gano da cikin aka shigo ko a gina aka same shi wasu malaman suna ga kafa shaidan nan wajibi ne wasu suna ga mustahabbi ne su ne malikiya ko muna tare da su cewa a tunda kistoci sun faru da yawa an yi saki din ba a sa shaidan ba sannan idan aka samu saɓani tsakanin miji da mata akan ita take ya maida ita shi yace bai maida ita ba wata ce bai maida ita ba shi yace ya maida ita to magana da za a ɗauka shine kafin ta gama idda za a ɗauki maganar miji ne amma ya kawo hujja alƙawli ƙawluhuma albayyinat ya kawo a ce to kai maganar ka ita muka ɗauka amma ka ƙaro shaida kawo shaida idan kuma tana tsakan iddan ne abin ya faru to sai a ɗauki maganar ta sai matsala ta ƙarshe mas'alatul hadabi wannan matsalar kwanan can ma a filin da muke amsa tambayoyi na tambaya mu ɗin ilimi wani ya yi min tambaya akan wannan ce malam idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya bai mai da ita ba har ta gama idda kun ga yana iya shigowa a sake ɗaura musu aure to bai shigo an ɗaura musu auren ba sai ta auri wani shi ma wancan sai ya sako ta ta gama idda shi kuma sai ya aure ta to yanzu wannan mijin da ya ratsa ya rushe wancan ɗayan ko ko yanzu ta dawo da wancan ɗayan in ya sake ta yanzu sai a ce biyu in ya kuma a ce uku ko kuma saki biyu ya yi mata bai maida ita ba har ta gama idda wani ya aure ta wancan ɗin kuma ya sako ta ta gama idda shi ma ya aure ta to ta dawo da saki biyu nan yana nan ko kuwa wancan mijin kamar yadda yake rushe uku ko ya rushe biyu ma ya rushe ɗaya ita ce ake kira mas'alatul hadami in kana karatun fiqh ka ji an ce mas'alatul hadami ba ana nufin mas'alar rushe gida ba ko rushe katanga ba a fiqh a istilahin fuqaha ina ce mas'alatul hadami ana nufin rushe saki ɗaya da rushe saki biyu ga matar da ta yi aure bayan mijinta ya sake ta saki ɗaya biyu in ta yi aure ta fito ta dawo gidansa ta dawo da waɗancan sakin yanzu in ya mata ɗaya ya zama an haɗa da waɗancan ya zama uku inda ɗaya ne in ya mata yanzu ya zama biyu inda biyu ne in ya ƙara mata ɗaya ya zama uku to wannan matsalar babu hadisi ne ƙarara a kanta shi yasa saɓani ya faru tsakanin sahabbai amma bari in gaya muku adadin waɗanda suka ce yawan sahabban da tabi'ai da mazhabobin da suka ce idan an yi saki na in ta dawo ta dawo da da sakin yana nan wato wancan rabuwar akan ta za a gina lissafi bai rushe ba masu wannan ra'ayi akwai sayyidina Umar akwai Ali bin Abi Talib akwai Imran bin Husayn akwai Abu Hurairah da wasu sahabbai da yawa a cikin tabi'a akwai Sa'id bin Musayyib akwai Al-Hasan al-Basri akwai Sufyan al-Thawri akwai Muhammad bin Hassan akwai Malik bin Anas wato Malikiya kenan akwai Imam Shafi'i akwai Ishaq bin Rahawai akwai Abu Ubaida akwai Abu Sa'ud akwai wata riwaya daga Imam Ahmad kuma shine kaulin Ibn al-Munzir wannan dandazan gayyar masu martaba masu girma madaukaka su suka tafi akan cewa idan mutum ya saki matarsa saki daya ko saki biyu ta je ta aure ta dawo wannan sakin in ya kuma sakin ta akan sa za a dora littafi sai bangare na biyu waɗanda suka ce a in dai har wanji zai rushe daya ya zai rushe uku to mun babu aula ya rushe ɗaya ya rushe biyu za ka zuwa gurin su in har ta aure ta dawo to yanzu sabon littafi za a yi amma da kai ne ka daura auren da ita ku gane bambanci wani fa ta aura amma an kai ta aura wani bai ratsa tsakiya ba kaga wannan lissafi yana nan sabanin akan wani mijin ya zo ya aure ta ba kuma saki uku kai mata ba ɗaya ne ko biyu wani mijin ya aure ta to in ta dawo wancan lissafin tsoho yana nan to masu ganin cewa babu wannan lissafin tsoho akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi dan Abbas akwai Malam Ababul Furasani akwai Malam Nakhai akwai Shiraihul Qadi akwai Abu Hanifa akwai Abu Yusuf akwai wata riwaya daga Imam Ahmad ya za a yi to ni in ni a guri na na fi zaben na farkon na fi gamsuwa da fatuwar ta farkon na kan an tambaye ni cewa idan mutum ya saki matarsa saki daya ko saki biyu ba su daidaita ba har ta gama idda ta je ta wani aure wancan mijin kuma suka rabu ta gama idda wannan mijin ya aure ta in an tambaye ni shin wannan sakin na baya daya da na ko na biyu yana nan ni ta nake yana nan ta ma dogara ta amma kai in ka ce baya nan ka dogara da wannan sahabbai a babun fatawa ba zan ce maka kai laifi ba don fatawa ce tsakanin sahabbai tunda har su ma suka saba to kaga ya nuna ba kuma samu hadisi karara da aka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yake ga yadda za a yi ba fahimta ce daga alqur'ani zaka zaka dauki kai wanda ka fi gamsuwa da shi saboda abin da yasa na dauki wannan idan mu da muke sulhu sulhun bai yi ba to kotu ake tafiya don an je kotu kuma wannan za a tarar to karan ba da fatawa da wanda an je kotu alkali zai kuɓe bayana da wanda zai yi fatawa a je alkali ya rushe kun ji hikimar da ta sa na ɗauki wancan ɗin saboda shi ya fi dacewa da shari'a da in an je kotu alkali zai ce eh wannan fatawar da mala ya muku ko wannan fatawar da aka yi muku ita ce ta dace da abin da ke rubuce a gabana don haka nazartar shi kuma hukuncin alkali daban fatawa daban ita fatawa in ta maka ka ɗauka in bata maka ba ka banta shi kuma hukunci ba tambayar ka ake ba za ka zo kotu alkali ya ce to kai wata mazhaba kake so in yanke maka hukunci da ita ba abinda ke hannunsa rubutacce ko Shafi'iyya kake ko Hanbaliya kake ko Hanafiya kake ko Zahiriya kake ba abinda ya dami alkali abinda ke gabansa zai maka hukunci ne za ka shi yasa kakka dinga yin fatawa in dai ba hadisi ka samu ƙararraya ya saba wannan fatawar ba kakka dinga yin fatawa ta dinga sabawa mazhabar da kake ciki domin nan Najeriya duka malikawa ne za ka muna nan yan malikiyar mu in ka ga a wata matsala mun fita daga malikiya to fatawar sabawa wani hadisi ce karara ko wani kauli rajini to a wannan matsala sai mu ce to a wannan matsala muna tare da wancan hadisin domin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan magana kowa tana sama da magana kowa nan za mu tsaya matsala dai ba ta kare ba sai hakuri saboda dai haka za a yi ta tafiya din wannan gurin na gaya muku ba gurin sauri ba ne ayoyi ne 26 amma Ramadan din ba zai ishe mu gaba ɗaya mu fassara waɗannan ayoyi 26 ba in dai za mu bi su kaɗan-kaɗan wani ɗalibi ya rubuto yana ba da shawara ya ce kamata ya wannan tafsirin da aka yi na bana kan matsalar auren nan a mai da shi littafi a rubuce shi ya zama littafi to wannan shawarar za ta yi za ku Allahu akbar Allahu akbar kowa ya je ya ɗauki guda daya ya rubuce duk abin da aka faɗa ka rubuta kaka tsallake ko kalma daya saboda ba editing zaka yi ba copy zaka yi ka rubuta duk abin da aka faɗa in aka gama rubutawa to kuma akwai committee na editing abin da aka maimaita za su cire shi sai a tsara shi sai zama kamar littafi to kaga wannan zai fa'idantar bayan ya kasance sauti wata ran sautin za a neme shi a rasa amma shi littafi zai iya zama cikin abin nan so waɗanda za su bada sunan su yi wannan aiki na rubutu suna iya samun Dr. Muhammad Lawan ko Dr. Babaye Kulo ko sauran yan committee su bada sunan su kowa sai ya dauki na rana kaza shi zaka je ka zauna duk abin da ka ji ka rubuta amma banda wurin da aka ce Allahu Akbar iya ni abin da nake faɗa zaka dinga rubuta kai ta rubuta ka samu ko a wayarka sai ka tura ko a wata ko a computer ko kuma ka rubuta da takarda ko ka kwafa da biro duk dai kai in yaso sai ka kawo maka har hada gaba ɗaya ya haɗu to sai kuma a bawa bangaren editing su kuma ƙwararru ne wajen shirya magana su ga cewa wani abu ne aka maimaita ya yi sau biyar sau goma in yaso sai a rage shi saboda shi littafi daban magana kuma daban sai a tsara shi in yaso insha Allahu za a samu wanda zai buga to muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka tuntuɓa harshe ko muka kuskure kuma Allah ya yafe mana. Tabata malam bani da halin fidda kai na mutum goma sai aka bani na mutum goma wasu aka ce ba zan ci ba sai dai na fidda wa kaina injuwa ai shi fidda kai ko ka bayar ne ko a baka lokacin da baka da hali to ka faɗi daga cikin masu bayyawa ka koma cikin masu karɓa to da ka to kai da ka karɓa kuma ka bawa shine an ka karɓa shi zaka yi in an baka ai ba wani za ka in ka ba wani to kai kuma yanzu ya za a yi kenan to me amfanin baka ko a baka ne ko ka bayar to in ka baka da halin da za ka bayar sai ka koma cikin masu karɓa to da ka yanzu kai halinka ya nuna kana cikin masu karɓa ne in an baka sai ka je ka ci kai da iyalanka kuma in aka ce misali kai ka ba wani shi ma da aka ba ni sai aka ce ba wani to kaga abin zai ta zagayawa kenan ba san inda zai fada ba kuma so ake a wadatar da mutane su samu abin da za su ci wan tsalla a ranar malamai hukuncin wanda ya san gaskiya da za ta taimaki al'umma amma ya ɓoye gaskiya saboda tsaro ko tsoro akwai inda ake ɓoye gaskiya idan ka san gaskiyar za ta jawo rikici ko ta jawo rigima ba komai aka sani ake faɗa ba ba kuma komai ya taso sai ka tsoma baki ba kuma komai ne za ka yi magana ba kamata ya yi ka san kiman magana ka san inda ya kamata ka saka ta ka san kuma cewa in ka faɗi magana matsala za ta ware ba ƙara matsalar za ta yi ba ya sa lokacin sahabbai an tashi fitina ta taso sai su ja bakin su shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana halin fitina ka gan kai magana ƙara wuta za ta yi ƙara rudu za ta yi hayaniya za ta ƙara kawowa to sai ka ja bakin ka kai shiru ba kuma wanda ya sai saka kai magana dan ba aikin ka kake ba to da haka wannan yanayi in an shiga yanayi na wannan zaka iya yi saboda tsoron ma za ka saka kake magana tsoron za a kashe ka ba kai shiru ba tsoron za a cutar da kai sai ka shiru baka raja mina khaifan yatarqab kake shiru an ce ne ka ce tsoro ne kai din kai jarumi ne fa go kika ja ba kika shiru saboda haka akwai yanayi akwai yanayi da za ka yi magana akwai yanayi da rashin magana shi ne magana za ka shi za ka ci wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru akwai lokacin da yin magana ya fi shiru akwai lokacin da yin shiru ya fi magana akwai lokacin da magana sai ka lissafa ta sai na Ali Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ba za ka gaya wa mutane wata mas'ala da ta fi ƙarfin ƙwaƙwalensu ba sai ta kasance fitina ga wasu yace kuna so a dinga ƙaryata Allah da manzon in kuna faɗan maganganun da bai kai ƙwaƙwalen mutane ba to za ku iya haifar musu da fitina yana nan cikin Sahih al-Bukhari shi yasa wani abin shiru ya fi mala idan menene wannan ko ke yake cewa idan shika ya kasance guda uku ne ta yi aure za a sake sabon to ai uku ma ai ba magana uku muke ba dama shi uku dama an yi uku ta yi aure ai wannan ukun sun rushe sabon lissafi za a kare dama uku ne karshen ai fa in tsallaka ha fala tahil lam yu'ad hatta tankiha zawjan ghayr fa in tsallaka ha nabiy fala junaha alayhi ma an yataraja in gwanna an yuqima hududallah sadaka Allah ya warware wannan a cikin ayar da muka karanta cewa idan miji na farko ya mata saki na uku to ba ta halatta a gare shi har sai ta yi aure sai dai in kuma ya sake ta yana nufin mijin na biyu in ya sake ta to shine take da iko ta koma gidan mijinta amma mun faɗi auren kala nawa ne biyar ne muka ce hudu daga ciki uku daga ciki an yi ittifaki ba za ta koma ba domin auren hadin baki ne daya daga ciki an yi sabani daya kuma an yi ittifaki za ta iya koma mun ba da misali ma wani ustazu da aka sashi a wannan matsalar gudunmawa ta alaƙa 17,550 daga makarantar Zaid bin Sabit 10,000 daga Habiba Sani mafiyata da ƴar uwarta da ita kanta Allah ya ja musu buƙatun 25,000 daga Baba Yusuf 10,000 daga Nadiya ko Nadiya Abdullahi to wannan wani suna ne dai gashi ne yadda muka gani aka masa karanta wanda yaji ba a karanta sunansa daidai ba sai ya hakuri 5,000 Safiyanu Muhammad 10,000 daga Amina Abdurrahman 5,000 daga Jibril Abdulaziz 5,000 daga wani bawan Allah 15,000 daga wasu bayin Allah 43,000 daga ɗaiɗaiku 11,800 daga ɗaiɗaiku shi ma sai ya da shadda 10,000 guda 10 sai a tamfa ita ma guda 10 daga Alhaji Baffa mai kamfanin Dembeli to Allah saka da alheri kayan sallah guda 60 ga marayu maza da matansu daga Professor Sadiq Umar Abubakar Professor Allah saka da alheri takalma kafa 60 daga Dr. Abubakar Sani Abdullahi Aba marayu Allah ya musu bukatunsu Dr. Allah saka da alheri mahaifina sai masu adoyi mahaifina da mijina suna cikin halin kakanikayi a ce mu da addu'a Allah ya warware musu ina da yara mata 6 Allah ya ba su mazaje na karai Allah ya fito miki da yadda zaki aure da duk mutumin da take ko mace ko namiji yake yana da yaya mata a gaban sa wallahi ina tausaya maka saboda kana da yaya mata kullun gaban ka faduwa yake kada wani mugu ya zo ya lalata maka sannan kuma in ba mai auren ya zo kana tunanin wa zaka ba za ka dawo ba sai ka ba wani wata 6 sai dama da ita gida shi yasa sai mun dinga sujjada muna yi wa Allah kuka Allah ka bani yaya mata a zamanin da mutane kaɗan ne suke da kirki Allah ina roƙonka ka haɗa su da mutanen kirki waɗanda za su riƙe su da amana Allah ka tsare su daga kuraye ka kawo musu farmaki da wanda suke mu malam mutum 4 suna zuwa neman aure na amma kowanne ya kawo hannuna hannu zai taɓa shi kore shi to kaga waɗannan wannan ta nuna mutum ne kirki ce suke so 4 ba samu ne ba a yi ba amma kowa ne kowa zo da maganar wasa kowa zo da zancen banza suke ni ko ba na yarda da wannan saboda haka kullum ina shawartar mata da kar su ba da kofawa kuraye su ɓata musu rayuwa kuma su gudu su bar su Allah ya kawo muku mafita duk wanda yake da ƴa mace a gabansa yake son ya aurar da ita Allah ya kawo mata miji na gari Allah ya tsare mata mutuncinta da tarbiyyarta Allah ya tsare ta daga duk abin da zai bata mata rayuwa ya kawo mata miji na gari ina neman addu'a Allah ya bani me addu'a kuma shekara 5 ina neman aiki a sana addu'a to Allah ya kawo yadda zai an yi kidnapping din dan uwana suna neman miliyan 20 a ce mu da addu'a to Allah ya kawo mafita Allah ya kawo sauki tijarkar kidnapping din da an ce kudi a hannun mutane suna shan wahala kuma tunda aka ce an dawo da cash din nan kuma sai ziki dinafa ya sake dawo wannan musifa ce ba kudi hannun mutane musifa kudi ya dawo musifa wallahi mai istighfari ba maganan kudi ko rashin kudi ne zai wara matsalar nan ba ko mu koma ga Allah mu istighfari mu tuba mu gyara halayen mu kun ga da an ce ba kudi muna ci 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 kudi ya dawo kuma yanki dinafin sun dawo miliyan 20 ina za a samu miliyan kuma hada wani shar'i ce sababbi ko ce tsofaffi rabi sababbi rabi annan musifa Allah ka mana karshen Allah ka shiga lamarin nan namu Allah yadda kai mana maganin wasu matsaloli da yawa da suka fi karfin mu Allah kai mana maganin ita ma wannan matsalar sauran masu bukatu na alheri duka muna tawassuli bi asma'illahil husna wa sifatil ula Allah ya biya mana dukkan bukatun mu Allah ya tsare mana abinki Allah ya inganta rayuwar mu waɗannan darare masu albarka Allah ta'ala ya sa duk abin da ake raba na alheri a cikin muna da rabo. Allah muna roƙon sa afuwarsa da rahamarsa da jin kansa da yake raba, Allah ya sa muna da rabo. Allah ya mana gam da katar da daren Lailatul Qadari. Bin da Allah ta'ala Annabi alayhi salatu wasallam ya faɗa na gafara nan guda uku, Allah ya sa mu samu. Man qama ramadana imanan wa hisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ya sa muna ciki. Man qama Lailatul Qadr imanin wa hisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ya sa muna ciki. Man sama ramadana imanan wa hisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ya sa muna ciki. Allah ta'ala duk abin da zaka raba na rahama da jin kai da albarka da alkhairi da gafara da shiga aljanna da yafa zunubi da saukar da albarka da jin kai, Allah ka sa duk muna ciki. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.